الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wanda gine mu, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 29 ga watan Safar shekarar 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 11 ga watan 12 shekarar 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai tambayar dan uwa, adashi ta abinci shi ya halatta? Misali, na'am, kamar misali a ce sati sati ne ko wata wata. Misali, ka kawo buhun shinkafa, na kawo buhun shinkafa, wancan ya kawo, wancan ya kawo, mu hudu ko biyar ko kasa da haka ko sama da haka, idan muka kawo sai a hada a ba mutum daya.
To ba kake haka bane suke ne ake tarawa shi mutum ya so abinci ya yi sai a tara mushi don abinci sai a ba mutum guda, amma yana dole ka bar jika guda za ka tara kudi shi
kudade ne ake kawo masa ko abinci
ne kudade ne ake kawo masa. Misali kamar yanzu kawa tana jika 22 sai a samu kamar mutum 23 kowa ya kawo jika jika sai a ba mutum shi ko shinkafa guda kuma sai a ba mutum sai a ba.
To wai kamar kudade ne akan hada su, in aka hada su, misali wannan ya kawo jika, wannan ya kawo jika, wannan ya kawo jika, sai a hada sai a saya ma wani buhun shinkafa, sannan kuma sati na sama hannu kowa sai ya kawo a hada kuma a saya ma wani. In ya kasance kowa abinda ya zuba shine za a maida masa, wannan babu matsala. An gane ko? Wannan halatta ne. Misali, kai ka kawo, ni in kawo, shi ya kawo, a hada a saya ma wani kenan buhun shinkawa, sannan kuma sati na gaba hallo gaba ɗaya mu kowa ya kawo, sawa'an ta hau ko ta sauka, shi dai buhun shinkafa za a saya masa, wannan babu matsala. In ya kasance kowa haka za a saya masa, sawa'an ta hau ko ta sauka, shi dai abin da yake a nan kenan buhun shinkafa ne ake saya a ba kowa daga cikinsu har ta kewayo kenan, kowa ya zamanto an bashi, wannan babu laifi a kan shi.
Na'am.
Kamar mi?
Maulidi.
Ha?
Maulidi.
To wannan tambaya ta gabata ta maimaituwa sau dai ba sau biyu ba a kanta. Warai.
To kamar kuma yana cewa ƙasa tana juya bisa kallon rana ko akwai yanzancen gaske mu.
Wannan shi ma ya gabata tun a darasin mu na tafsiri da muka zo cikin suratul Kahf. Kwarai, wannan bincike ne na Bature na cewa rana a tsaye take buɗaya, ƙasa ita ce, duniya ita ce take juyawa. To, nassi na Alƙur'ani ya tabbatar da rana gudana take. Ayoyi sun wuce a lissafi na cikin Suratul Kahf. Fa'atba sababa hatta idza balaga maghribash shamsi. Sannan kuma gaya a cikin Suratul Yasin, Ubangiji ta'ala na faɗa, washamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim. don haka wannan bincike ne na Bature na cewa rana a tsaye take gu daya, wato wata wannan duniya ita take juyawa. Kuma ga ya hadisin sahabin da ko kuma mu ce annabin da Ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa ya bude wata alƙarya, wato da yaki, cewa ya je ya bude ta, wanda ya kusa cin alƙaryar da yaki kuma rana ta je fadawa. Ya kalli rana ta kai gab da fadawa, in ta riga ta fada ku aiki ya kwana, idan ya kwana kuma ya zama sabo. Shi ne a lokacin nan sai yake ce ma rana, innaki ma'amura wa ana ma'amura, ke horanki aka yi kenan ki hudo daga gabas ki yamma ki fada. Ya ce ni ma wannan yaƙi sani aka yi. Sai ce ya Allah tsaida mana ita. Ubangiji ta'ala ya tsaida masa rana sai da ya gama buɗe wannan alƙarya da yaƙi, sannan rana ta gudana ta je ta fada. Wasu malamai suka ce sahunta ne aka dawo da ita aka jayo da ita baya, wasu suka ce a tsaye da tafiyar sa ne aka yi. To kaga a nan da ya yi addu'a ya ce ya Allah tsaida mana ita, Ubangiji ta'ala ya tsaida masa rana cak, inda a tsaye take a gu ɗaya. Kaga kenan maganar tsayawa bata taso ba. In aka ce tsayawa, abin da yake motsawa shi ne ake tsaidawa, ba abin da yake tsaye ba. Cewa ya Allah ka tsaida mana ita, Ubangiji ta'ala ya dakatar da ranar. Sai da ya gama yakin, sannan kuma rana ta ci gaba da wannan. Lallai wannan bincike ne na Bature na cewa duniya ita ce take juyawa, ranar a tsaye take. Kenan in ta juyo daidai inda ya fuskanci rana, kenan sai ya zamanto dare ne, wannan yini ne. In ta dan juya kenan ta bada baya, kuma sai ya zamanto wurin, wato sai ya zamanto a wannan dare ne. Ba mamaki ita duniyar tana juyawa, ita ma ranar tana gudana. Amma maganar cewa a tsaye take ba ta gudana, wannan shine dole ana buƙatar wani dalili, illa kasancewar nassi na Al-Qur'ani ya nuna rana tafiya take, gudana take. Wannan duka bincike ne, yana iya dacewa yana iya kuskurewa, duka hashashe ne, duka hashashe ne. Shi dai abinda nassi ya tabbatar da shi, to ba maganar wani ya zo ya ture shi saboda wani binciken shi da wani wannan. Lallai wannan bincike ne na ɗan adam, yana da iya dacewa kuma yana iya kuskurewa. Kenan maganar a tsaye take wannan ya ci karo da nassi na Al-Qur'ani. Na'am. Babu wani dalili da ya keɓance cewa ga ranar da aka fi so a yanke farce ko a yi aski da sauransu. A kowace rana ka samu damar yanke farce ko aske kanka, wannan duka ba matsala ba ne ba. Illa kasancewar yana daga cikin ladubba na sallar Juma'a, mutum ya gusar da duk wata ƙazamta da duk wani datti daga jikinsa. Farce ko yana daga cikin ƙazamta. In ka yi sakakin yanke farcenka, ga ya ranar Juma'a ta yi, to ba laifi ba ne kafin a je Juma'a ka yi ƙoƙarin yanke farcenka da sauransu. Amma yanke farce bai keɓanta ba da ranar Juma'a ko aski da sauransu. Na'am. Wai misali aihuwa ce aka yi bayan magarba har zuwa cikin dare, kenan har zuwa ketowa alfijir. Wace rana ce ya dace a yanka rago? Kamar misali yau muna Juma'a, bayan magarba mace ta aihu, a wace rana ne za a yanka rago? To daman a maganar jumhurin malamai ba ma bayan magarba ba, ko da a ce misali da safe ne yau Juma'a mace ta aihu, ko yau wannan, ko da yamma, ko yanzu bayan magarba har a kai ketowa alfijir, to wannan yini na Juma'a jefar da shi za a yi. Kenan za a ɗauka in Asabar ta yi ɗaya, Lahadi biyu, Litinin uku, Talata hudu, Laraba biyar, Alhamis shidda, kenan Juma'a mai dawowa ita ce ranar bakwai wadda za a yanka rago. To wasu malamai sun tafi akan cewa ranar da aka yi aihuwar yinin ana lissafawa da shi, inda kafin rana ta fada, domin in aka ce al-yawm a larabci yana farawa ne daga ketowa al-fajr zuwa fadawar rana. Kaga kenan in rana ta riga ta fada an fita daga cikin al-yawm. To dan haka shi in aka yi aihuwa misali kamar yini juma'a yau da safe ko da yamma kafin rana ta fada, daga yau za a dau lissafi sai a ce daya. An gane ku? Kenan kaga asabar biyu, lahadi uku, litinin hudu, talata biyar, laraba shida, kenan alhamis shi ne cikon yini na bakwai. Me yasa? Saboda yaron kenan ya riski wannan yini, kenan za a lissafa da wannan yini sai a ce ɗaya kenan. Shi kuma abinda hadisi ya faɗa manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa ita shi na ragon suna akan yanka shi kenan fil yawmis sabi, a cikin yini na bakwai. Kenan wannan yini na farko ya riske shi kenan sai a hada da wannan yini na bakwai, kenan a ran yini na bakwai a ranar za a yanka ragon suna. To dan haka dai irin su al-Imam Malik da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa domin yinin bai samu ba yini cikakke, kenan wannan yini jefar da shi za a yi ba a lissafawa da shi ranar da aka yi aihuwa. Kamar misali yanda in wata ya tsaya yau ba a cewa daya, sai in ya kwana sannan za a ce daya. To amma Ibn Hazm da wasu daga cikin magabata suna ganin wannan yinin da aka yi aihuwa in dai rana ba ta fada ba to za a lissafa da shi. Sannan gaba da wato wai gaggauto suna kafin ran bakwai a yanka ko kuma jinkirtawa bayan ran bakwai a yanka, shin na halatta haka? Daga cikin magabata Muhammad ibn Sirin Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa in dai ka tanada abin yanka a ran uku ma kana iya yanka shi ba sai ran bakwai ba. To illa kasancewar ka'ida malamai suka ce duk abin da shari'a ta kayyade masa lokaci gaggauto da shi gabarin lokacinsa ko jinkirtar da shi gabarin lokacin baya halatta. Me yasa? Saboda akwai hikima wadda hankalinmu yana iya ganowa kuma yana iya kasa ganowa game da kayyade ma ibada lokaci. Dan haka kenan a nan bai dace ba a gaggauto kafin ran bakwai a yanka ragon suna ko kuma a jinkirta a ce sai ran takwas a ƙara wasu kwanuka, kamar yadda galibi ɗan uwa ɗan bariki a yau sun samu kansu dumu-dumu a kan haka. Duk yanda aka yi ko a rage ko a ƙara fama ake sai suna ya faɗo a weekend kenan, in ma Asabar ko kuma Lahadi, kaga a ƙara ko a rage. Kuma wannan ba komai ba ne ba, su mazan su ne suka miƙa ma mata wannan ke shi namiji, dama ai ba wani zama ba ne, ina ruwan shi da wannan biki-bikin da wasu abubuwa. To in ka miƙa mata gidan yi sun sai ka miƙa wuya ta ƙara ko kuma ta rage, ita dai so take ya faɗo a ranar hutu. To dan haka bayyana cewa in ma haka kin za a yi, misali in ran juma'a ya faɗo a ran juma'a a yanka ragon, in an yanka a sanya shi firigo, in ana so a bari sai nan da wata biyu ma in taron bikin za a yi a yi. Amma yankan bai ya halatta, bai ya dacewa a jinkirtar da shi daga lokacin da shari'a ta kayyade masa. Haka akan ba da wani uzuri na cewa tunda an riga an mata amali, ma'ana an mata kenan sizariyon an huwan an tsaga cikin, a bari har ta dan samu kuzari ta dan samu lafiya, sai kaga wasu sun dau ƙara sunan kamar misali sati biyu, wasu sati uku. To wannan shi ma kwata-kwata bai dace ba a ran bakwai kin a yanka ragon suna. In ran da za ta yi bikin inda halin sake yanka wani a yanka a matsayin walima ne za a yi, amma na suna a ran bakwai ya kamata a yanka shi. In naman ma za a aje sai zuwa sati biyu ko sati uku, duka wannan ba laifi ba ne ba. Na'am. Kwarai walima ta suna halakci, amma tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya karhanta yana kyamar naman suna a maida shi matsayin walima. An gane ku? Da yawa daga cikin magabata irin su al-Imam Ahmad da sauransu suna ganin halaccin naman suna akan iya dafa shi a yi walima a gayyaci jama'a su ci. Amma musanda cewa babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin walima ta suna, bai taba yi ba. Su ma da suka ce a matsayin halak ne ba sunna bane ba, a matsayin halak ne ya halatta ne naman suna kenan a dafa shi a shirye walima kenan a gayyaci jama'a su zo su ce a matsayin halak ne ba a matsayin in kai kai sunna ba domin sun cewa abu kaza sunna ne sai da dalili to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dafa namun suna ya gayyaci jama'a a matsayin walima cewa a zo a ci shi al-Imam Malik Allah ya ji kansa cewa shi yana kyamar namun suna a maida shi matsayin walima domin namun suna cai matsayin shi dai da naman layya naman layya ko kamar yadda shari'a ta shar'anta in kayan ka layya kai da iyalinka ku ci daga wannan nama ku yi kyauta ku yi sadaka kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alayha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa'ti'imul qani'a wal mu'tar kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun domin layya da hadaya duka tafiyar su daya an gane ko iya wani bangare ne suke bambanta amma bangaren sarrafa naman layya da naman hadaya duka fuska daya ce kai da kayanka ka ci cin wannan ba wajibi bane kuma sannan kai kyauta sannan kuma waɗanda suke mabukata a dauka a ba su sadaka to haka al-Imam Malik yace naman suna shi ma matsayin shi dai da naman layya dan haka yace ni ina kyamar naman suna a maida shi matsayin walima kenan anan mutun yayi walima game da naman suna ba laifi ba ya aikata halak amma ba zai ce ba yayi sunna kamar yadda da yawa daga cikin magabata suna ganin halaccin haka a darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen babi na 87 a cikin kitabul buyu wanda kafin haka muna da faɗakarwa akan wani ƙarin haske akan matsala da ta gabata na wani nau'in ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana wanda ake kiran shi al-muhaqala al-muhaqala shine sayar da abinci a cikin zangarniyarsa an gane ku amma ta fuskar da shi wannan ciniki ya haramta sayar da abinci a cikin zangarniyarsa da abinci wanda yake kwatankwacinsa misali ni ne ina da hatsi a sussuke gaya a bahu sai in ce maka wannan bagar taka bahu nawa zan baka ka bani ita ko kuma kai ne ka buge hatsi gashi a cikin kaikai kafin a shike shi sai in ce tiya nawa zan baka ka bani wannan hatsi wanda ka buge ko kuma daman hatsi ne gaya sai in ce tiya nawa zan baka ka bani shi to wannan baya halatta an gane ku amma misali hatsi ne na buge shi iya abin da ya rage a shike shi ko kuma gaya daman hatsi ne ko kuma baga ce ta hatsi wannan ya halatta in zo in zuba kuɗi mu yi ciniki ka sayar min shi ko in baka wani abinci wanda yake nau'i na daban wanda ba hatsin bane ba kamar ko dabino ne ko dawa ce ko wake ne ko gujiya ne ko shinkafa ce ko alkama ce ya halatta mu yi ciniki amma in jinsin abincin ne to wannan baya halatta shine ake kira da al-muhaqala kaga misali daman hatsi ne ina iya cewa tiya nawa zan baka ta dawa kaban wannan dane sai mu yi ciniki kace kawo tiya 10 in ce a in ka yarda ka amince in baka tiya 8 in ma nawa muka yi wannan ya halatta domin hatsi daban dawa daban amma in zo in ce daman hatsi nake bukata zan baka tiya 5 ta hatsi ko tiya 10 ta hatsi to wannan baya halatta shine ake kira da muhaqala kenan shine saida kenan abinci halin yana cikin zangarniyarsa kenan kafin a sussuke kuma da abinci wanda yake kwatankwacinsa darasi da ya gabata mun tsaya kenan ƙarshen babi na 87 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hukuncin mutumin da ya sayar da 'ya'yan itace kafin nunarsu ta bayyana sannan waɗannan 'ya'yan itace wata musiba ta same su shin wa zai dawo asara duk da cewa malam ya ce fa huwa min al-ba'i tuntuni ya yanke mana hukunci asara ta tabbata akan wanda ya sayar shi wanda ya saya ba abin da ya shafe shi. Me yasa? Saboda shari'a ta yi hanin mutum ya sayar da ƴaƴan itace kafin nunarsu ta bayyana. In har kai a zarbabi a nan ka sayar ma wani tare da cewa nunarsu ba ta bayyana ba, Allah ya kaddara wata musiba ta samu ƴaƴan itacen nan suka tawaye ko kuma suka hallaka gaba daya, to dole kai zaka dau asara shi wanda ya saya ba abin da ya shafe shi. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai istimari hatta tusiya, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sayar da ƴaƴan itace wato sai sun goge. Faƙila lahu, sai aka ce masa wa ma tuzhi, me ake nihi da gogewar ƴaƴan itace? Kala sai ya ce hatta ta hamarra, in me yin ja ne kenan sai ya yi ja, in me yin rawaya rawaya ne sai ya yi rawaya rawaya. Abinda ake nihi da astimar anan wato ita ce maga kenan ƴaƴan dabino, duk da cewa bai takaita ba akan wannan, duk wani ƴaƴan itace to baya halatta a sayar da su sai idan nunarsu ta bayyana. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a ra'aita idza mana Allahu tsamara, yace ba ni labari idan Allah ya hana ƴaƴan itacen su kai inda ake bukatar su kai, ma'ana shine nunarsu. Bima ya akuzo ahadukum mala akhihi, a sababin me ɗayanku zai karɓi dukiyar ɗan uwansa a kan me? Kai ka sayar masa ƴaƴan itace kafin nunarsu ta bayyana, kuma Allah ya kaddara wata musiba, ruwa ya tsaya ko wasu tsuntsaye sun zo sun cinye, ko kuma kasancewar shi ya motse, ko kuma wata kankara, ma'ana tsananin sanyi shine kenan jaura ta bi ta kan wannan gona gaba ɗayan itacen, ƴaƴan itacen sun ƙone. Shine manzon Allah ya ce bima ya akuzu ahadukum mala akhihi, wato akan menene ɗayanku zai karɓi dukiyar ɗan uwansa? Kaga anan idan ka karɓi kuɗinsa ka zalunce shi, domin ka karɓi kuɗinsa shi ba tare da ya karɓi wani abu ba. Don haka shine muka yi misali, kamar misali kai ne ka shimke gona da hatsi, hatsi ya fitar da kai, to ko da ya fitar da kai ya fara tsaki ya fara dusabai ya halatta ka sayar ma wani wannan amfani na gona, sai in an tabbata ya riga ya zama tumu ya nuna, iya abin da ya rage kenan bushewa, an tabbata ko da ruwa ya tsaya da izinin Allah wannan hatsi zai yi da sa, to a wannan lokaci ya halatta ka sayar da shi. Amma kafin haka baya halatta mutum ya sayar. Me yasa? Saboda duk abin da kaga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya yi hani ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama, to akwai hikima, domin a nan akwai wani nau'i wanda yake na zalunci. Shi ka sayar masa da ƴaƴan itace kafin nunarsu ta bayyana, kuma Allah ya kaddara wata musiba ta faru, ƴaƴan itacen sun hallaka, ka karɓi kuɗinsa shi kuma bai amfana da komai ba. Don haka dai kamar yadda bayani ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da mutane a Madina suna haka, mutum sai ya sayar ma mutum, duk da cewa wancan cinikin wannan ne bai'ul muzabana ne, kamar yadda kuma ƙarin bayani zai zo nan gaba, shine ya tarar da su suna yi, sai ya tambaye su yake cewa shin yanzu ɗanyen in ya bushe yana jiya da baya ko baya jiya da baya? Suka ce ya rasulullahi yakan rubu, kamar yadda suke cinikin maga da dabino bushashe. An gane ko? Zala sallallahu alaihi wasallam sai ya hali, to shi ma wannan kasancewar a nan kamar yadda bayani ya gabata, so da yawa mutum yakan sayar ma mutum ƴaƴan itace kafin nunarsu ta bayyana, sai shi wanda aka sayar masa shine a hadisi na biyu kenan a baba. Hadisin Ibn Shihab sai ya ce law anna rajula nibta a thamaran qabla an yabdu wa salahu thumma asabathu ahad kana ma asabahu ala rabbih. Shine sai yake cewa lalle, wato Ibn Shihab az-Zuhri yake cewa da a ce wani zai sayar ma wani ƴaƴan itacensa kafin nunarsu ta bayyana, thumma asabathu ahad, sannan wata musiba Allah ya kaddara ta samu ƴaƴan itacen nan su hallaka, yace kana ma asabahu ala rabbih, duk abin da ya hallaka na wannan ƴaƴan itace to ya tabbata ga shi mai gonar kenan. Kai da ka sayar da wannan ƴaƴan itace kafin nuna su ta bayyana, dole kai zaka dawo asara. Sai yazo da hadisin Salim ibnu Abdullah daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar, Allah ya yarda da su, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, la tatabaya uthamara hatta yabdu salahuha. Manzon Allah ya ce kada ku yi cinikin ƴaƴan itace sai idan nunar su ta bayyana. Kaga la'anan nahiya ce, hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yace hatta yabdu salahuha. Manzon Allah ya ce sai nunar su ta bayyana. A hadisin da ya gabata shine hadisin Zaid ibn Sabit, Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance sukan yi cinikin ƴaƴan itace, kenan cinikin da suke kafin nunar su ta bayyana. Idan an zo lokacin girbi, kenan mutun ya yanki ƴaƴan itacen nan, sai ya zo ya faɗa ma shi wanda ya sayar masa, sai ya ce wannan gona da ka saida mu wannan ƴaƴan itace abu kaza ya same su, abu kaza ya same su, musiba kaza ta same su, ina zaton na samu kamar adadin tiya kaza, amma ga ya iya abin da na samu. Sai ya kasance akan samu hayaniya da rikici akan irin wannan cinikayya, ƙara ya yi yawa a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa fala tatabayu hatta yabdu salahu thamar. Manzon Allah ya ce kar ku koma yin cinikin ƴaƴan itace sai nunar su ta bayyana. To shine anan hadisin Ibnu Umar, manzon Allah ya ce la tatabayu thamara, kada ku kulla cinikin ƴaƴan itace hatta yabdu salahuha. Manzon Allah ya ce sai nunar su ta bayyana. Wala tabiqu thamara bitamri, manzon Allah ya ce kuma kar ku sayar da maga da dabino wanda yake bushashe. Ka bada kenan maga a baka dabino bushashe, manzon Allah ya ce kar ku yi haka, domin riba ce, domin akwai ribal fabili a nan. Saboda kasancewar a nan ita magar in ta bushe ba za a iya sanin tiya nawa za ta yi, nan kuma shi dabinon da ka bada an san tiya nawa ne, kenan samun cewa sun yi daidai wa daida, wannan abu ne wanda yana da wahala. Shi kuma duk lokacin da jinsi ya kadaita, to baya halatta a yi fifiko a cikinsa. Kenan ana abin da muke so mu gane, shi sayan dabino kafin nunar shi ta bayyana, ko da kuɗi ne zaka zuba ka saya bai ya halatta. An gane ko? Ba ma wai da dabino gushashe ba, ko da kuɗi ne zaka bayar a baka wannan dabino, kafin nunar shi ta bayyana wannan baya halatta. Bai takaita ba akan dabino, duk wani abu da ake shukawa ko ƴaƴan itace, in dai kafin nunar su ta bayyana to baya halatta a yi cinikinsu. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب شراء الطعام الى اجل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي هو حفص بن غياث قال حدثنا الاعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي انه قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. ما لم الله يجيك أنسى كيف أدعى وأنم بابيني واندكي بياني كما دعى بندي زولك من زام الله صلى الله عليه وسلم نهكنشن سيان أبنشي إلى أجل zuwa wani lokaci, kenan an kashe ciniki an damka maka abinci, to amma kudin sai zuwa wani lokaci kenan sai ka samu. Menene hukuncin wannan ciniki? Shine yace babu shira'i ta'ami ila ajal, baban da ke bayani game da hukuncin sayan abinci ila ajalin, zuwa wani lokaci kenan sai Allah ya hure sannan za a biya. Duk da cewa bai takaita ba akan abinci, duk abin da kaga ya maka to ba laifi bane ka ga mai kayan ku yi ciniki. In babu kudin da zaka bashi a wannan lokaci kenan ya biyo ka bashi, in ma ya rike kaya a wajen shi kenan a matsayin jingina, ran da ka samu kudi ka kawo masa kenan ka bashi kudi ka karbi kaya. ko kuma ya baka kayan in ya so ya biyo ka bashi ran da Allah ya hore maka sannan ka kawo ka zo ka biya shi. To shine anan malam ya zo mana da hadisin Al-A'mash, Allah ya ji kansa yake cewa zakarna inda Ibrahim rahana fi salafi, wato yake cewa mun ambata mas'ala ta bada jingina fi salafi, wato a wajen sautu. Me ake cewa as-salaf? Shine command kenan. Misali kaya ne kake bukata kana kaza, to ba laifi bane kana iya ganin wani daga cikin ƴan kasuwa ka ce masa ina bukatar kaya kala kaza, ka siffanta masa su da kaifiyar su da adadin abin da kake bukata, sannan kuma ka bashi lokaci, sannan kuma dole ka gabatar masa da wato shine uwar kudi, ina bukatar abu kaza. Misali wannan littafi ne nake bukata, kamar misali kumfule 10 seti 10, sai in ce maka kenan littafi mai suna kaza wanda yake ɗaba'a kaza mai takarda launi kaza ina bukatar kenan guda 10, sai mu yi ciniki mu dandance. To kuma sai in ce maka daga nan zuwa rana ya ce sati guda kenan nake bukatar su, to a nan kuma sai in gabatar maka da kuɗi, kuɗaɗen waɗannan da tattafai. Dan shi yana daga cikin sharadi wanda yake na komand, shine dole sai an gabatar da kudade, saboda ana bukatar shi wanda aka ba komand din ya amfana da waɗannan kudade. Kamar yadda su mutanen Madina kafin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya same su, sai mutun ya tarar da mai gona sai ya ce masa ina bukatar buhu 200 da kaka, sai ku yi ciniki a wannan lokaci nawa nawa zan bada. Misali sai in ce zan bada jikka 10-10, kowane buhu zan saye shi jikka 10, buhu 100 nake bukata. To a lokacin nan sai in baka kuɗin buhu 100, in kaka ta yi sannan kayan ke da binan ka sai ka bani buhu 100. Me yasa shari'a ta halitta wannan? Saboda akwai amfani ga shi wanda aka bashi komand din da shi kuma wanda ya bada kin, saboda shi wanda ya karbi wannan ya bada komand din waɗannan ƴaƴan itacen na cewa yana buƙatar da biro 100. Misali a yanzu ya saye su a jikka 10-10, in da kaka ne nawa zai saye su? Akalla zai saye su in kamar a lokacin su ne zai iya kaiwa jikka 15 ko jikka 20. Amma da yake a yanzu shi mai gonar yana da buƙatar kuɗi, kaga anan shi wanda ya zai komand din nan ya samu abu da dangwame, kuma shi ma mai gona an taimaka masa ya samu kudaden da zai kara fada da noman shi. To dan haka akan yi komand na shekara ɗaya na shekara biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin aw kama qala. To dan haka in zaka bada komand kenan zaka bada abu, ka bada sifar shi da kaifiyar shi da adadin abin da kake bukata, kuma a yanke lokaci daga nan zuwa lokaci kaza kenan nake da bukatar shi, kuma anan dole ka gabatar ma shi wanda ka bashi komand din kenan uwar kudi wanda za a je a yi wannan saye. Kaga anan kenan yana iya sayen wasu kaya da waɗannan kudade, in ya kai can ya sayar da su sannan kuma ya so kayan da zai kawo maka, kuma abin da ake bukata dai a kawo akan wannan lokaci. To shine anan mas'alar sai ake tambayar shi, ake ambata shin a wajen komand ya halatta misali a bada wani abu a matsayin jingina? Saboda ita jingina kamar garanti ne wanda baka yarda baka amince mishi ba, to anan kana iya cewa ban yarda ba sai an bani kaza. Kaga anan misali zaka ba mutum komand kaya kala kaza nake bukata adadi kaza, zan baka komand din su ga kudi, amma sai ka bani wani abu wanda yake na garanti, in har baka zo mun da kayan da na baka sautu kenan ga inda zan hudda kudina. An gane ku? Kenan ga inda zan hudda kudina. Kamar yadda ai gwamnati ita galibi haka take, dan kasuwa ba a bashi komand galibi sai yana da wani abu wanda yake shine he ya aje wani abu a matsayin garanti kin shi ne, wanda in bai kawo ba kenan ga ta hanyar da za a hudda kudin. To haka shine ya halatta kenan a bangaren shi komand kenan, kai da ka bada komand ka ce to bazan yarda ba, bazan amince ba sai ka ban wani abu a matsayin garanti kenan, ba na takardun gidanka na baka komand ta miliyan kaza in ka kawo ka karbi takarrin ka, in baka kawo ba sannan kenan tana zan hudu kudi na. Amma dole in ka bada komai dole zaka bada kudi, dole ne a gaggauta kudi a bada shi saboda ana bukatar kai ka amfana shi ya amfana. To shine anan sai yace faqala, sai shi Ibrahim ibn Yazid sai yace la ba asabihi, yace ai ba laifi, ba laifi in zaka bada komai ka ce sai an baka jinginar wani abu. Thumma haddathana anil aswad, sannan shi Ibrahim ibn Yazid sai ya ba mu labarin hadisi da ya rawaito daga al-Aswad ibn Qais an-Nakhai, shi kuma daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Aisha take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ashrif, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saye abinci a wajen wani bayyude ila ajalin, zuwa wani ajali kenan, babu kudin da zai iya badawa a lokacin nan a bashi abincin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je wajen wannan bayyude suka kashe ciniki, ina kudi? Babu kudi. Farahana hudir abu, manzon Allah sai ya bashi jinginar sirken shi na yaki, in ya kawo masa kudi sannan ya karbi sirken shi. Wanda wannan bayani ya gabata akan wannan hadisi, kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya muni bayani akan sababin abin da yasa yaje ya sayi wannan abinci ya jingina sirken shi na yaki a lokacin nan, manzon Allah yake cewa dideda kwaya ɗaya ta abinci yace babu ita, wato a gidan iyalin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, dideda mudu ɗaya babu, mudu ɗaya na abinci yace babu, mudu yake cewa daidai da sa'i ɗaya na abinci babu, tiya ɗaya babu a gidan matan shi gaba ɗaya a lokacin nan, ko yana da mata tara. Ya tafi wajen wani bayahude ya saya abinci, abincin da ya saya duka kuma sa'i 20 ne ya saya, a takaice kamar mu ce tiya 20, santola ne na abu na abu na sha'ir, shi ma abincin sha'ir ne, manzon Allah ya saya a wajen wannan bayahude, sai manzon Allah ya bashi jinginar sirken shi na yaki. Kenan ran da yazo masa da kudi sai ya karbi sirken shi na yaki. Wanda bayani ya gabata, malamai suka ce to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a wajen bayahuden ya je ya saya abinci? Malamai suka ce me yiwa a wajen waɗanda suke tare da shi na sahabbai babu sauran abincin da zai iya saya ko kuma su rauta masa, ko kuma me yiwa in ya je su su bashi mai yiwuwa ba za su karɓi kuɗin shi ba, ko kuma mai yiwuwa abin da ya sa ya saya a wajen bayahuda don ya nuna ma jama'a halaccin yin mu'amala ta saye da sayarwa ga waɗanda suke ba musulmi ba? Don haka sai jingina masa silken shi na yaƙi kenan, ran da ya zo masa da kuɗaɗensa kenan ya karɓi wannan. Kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, wato a lokacin nan silken yana wajen jingina, saboda kasancewar a kusan ƙarshen rayuwarsa ne, a kusan ƙarshen rayuwarsa ne a lokacin nan da matan shi tara, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji jingina sirken shi na yaki da yake babu kudin da zai iya ɗauka ya bada. To anan shine malam yake nuna mana kana iya sayan abinci a yi ciniki a baka, in baka da kudin da zaka biya ka bada wani abu a matsayin jingina a rike, kenan ran da ka zo da kudi in ya so ka karɓi kayanka, amma bai takaita ba ga abinci ko ma menene. An gane ko? Kana iya bada wani abu a matsayin jingina kenan ran da Allah ya hore ma ka zo ka biya sannan ka karbi kayanka, kuma wannan abu naka da ka bada jingina matsayin amana ce a wajen shi wanda ya karbi jingina, dole ya tsaya ya kiyaye wannan abin da ka jingina masa, kuma kayan jingina ba a amfani da su, kaiwa za ka yi ka aje, kamar yadda suke yi a da, wai in mutum ya jingina maka riga sai ka yi ta sata kana ado, in ta tsufa sai ka aje wuyan rigar, da ya zo biya ka sai ka bashi, ko kuma mutum ya jingina maka gona sai ka zo wai ka yi ta noma gona. Mutum ya karɓi jinginar gona, wai kuma shi wanda ya karɓi jinginar shi zai yi ta noma gona, sai ran da aka kawo masa ɗan kuɗaɗen da aka amsa sannan ya bar ma mai gona gonar shi. Wannan zalunci ne. In mutum ya jingina maka gona, ƙasa ka jingina, ba kai ba za ka noma gona, mai gona shi zai noma gonar shi, wanda ya baka jingina shi zai noma gonar shi, kai kawai ƙasa ka jingina, bayyana yancin da zai yi kyauta da wannan gona ko yi sadaka da ita ko ya saida ta sai ya biya ka kudinka. To dan haka shine anan kenan ya nuna mana cewa yana halatta mutum ya saye abinci zuwa wani ajali. Kenan bai takaita ba akan abinci kamar yadda muka yi bayani. Duk abin da kaga kana so kuna iya yin ciniki a sayar maka sai ka kawo wani abu a matsayin jingina ka ajiye. Ran da ka zo da kuɗi kenan sai ka karɓi kayanka. Wannan kaya da ka bada jingina dole ne shi wanda aka bashi jingina ya tsare wannan kaya ya kiyaye su. In sun hallaka ba tare da wani ganganci ba, naka suka hallaka, kuɗin shi dai yana nan yana binka. Amma in yayi ganganci akan wannan abu ya hallakar da shi sai a zo a yi lissafi. In ciko zai maka sai ya maka ciko, in kuma ciko za ka yi masa sai ka yi masa ciko. Shine yace farahanahu dir'ahu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jingina masa silken shi na yaki. Ga yadda buƙatar silken da manzon Allah yake, amma yaya za a yi, dole sai aka jingina shi. Babu ni idza arada bai'a tamrin bi tamrin khairin min qala haddathana Qutaiba wa ibn Sa'id ibn Jamil ibn Darif al-Baghlani Malik wa ibn Anas ibn Malik al-Asbahi أنا عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنا أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وتولن بابيني وندك بياني كمدى أبندي زولك منزان الله صلى الله عليه وسلم. Idan mutum ya yi nihin sayar da dabino da wani dabino wanda yake ya fi shi inganci, shin ya halatta ko bai halatta ba? Kuma in har ya halatta, yaya ya kamata a yi? Dabino ne, amma wannan ya fi wannan quality, wannan ya fi wannan inganci, to kai da kake da wannan kana buƙatar a baka wancan dabino za ku yi ciniki, shin ya halatta a yi ciniki ko kuma bai halatta ba? Wanda a Hausa abinda ake kiran shi masanya, to masanya ma akwai lokacin da matsayin ciniki take. An gane ko matsayin ciniki take, a Hausa ne ake kiran shi masanya. Shi ne anan, wato malam sai ya zo mana da hadisi na Abu Sa'id da Abu Huraira, Allah ya yarda da su, suke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wani mutum daga cikin sahabbansa ala Khaibar, wato akan gonakai waɗanda suke na Khaibar, a karɓo abinda za a zo da shi zuwa Baitul Mali ta Musulmi na albarkatun gonakai, ma'ana abinda ake samu na dabino. Saboda ita Khaibar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude ta ne anwa, ma'ana da karfin tsiya aka yake su, aka ci garin da yaki. Shi ko a ka'ida ta musulunci, idan aka je aka tarar da jama'a, aka nemi su musulunta, suka ki musulunta, aka yaƙe su, to idan aka yaƙe su, duk wanda aka kama daga cikin su ya zama fursuna, ya zama bawa kenan. Sannan duk dukiyar su gaba ɗaya ta zama ganima, gonakan su da gidajen su da sauran wannan duka ya riga ya zama ganima ce ta musulmi, musulmi su za su raba waɗannan. To a nan kasancewar akan iya musu shara'i a bar su ci gaba da zama, su noma waɗannan gonakai, sai a yi yarjejeniya, abinda aka samu na amfani kenan za a karɓi kaza, za a kai shi Baitul Mali ta Musulmi, kenan za a karɓi haraji, shine ake kira da haraji kenan. Irin waɗannan gonakai ana iya bar musu su noma, in sun noma kenan suna da kaso kaza, kenan musulmi kuma suna da kaso kaza, kenan masu ainihin gonakan sai a ɗauka a kai. To shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da wani mutum daga cikin sahabbansa, wato ga wannan ga wato itacen da binnai waɗanda suke na Khaibar shine Sawad ibn Guzayya faja'ahu bi tamrin janib wata rana kenan sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da dabino wanda yake janib zababban dabino kikkiawa wanda babu na yaddawa a cikin sa idan aka ce janib kenan wanda yake zababbe an fitar da duk wani datti duk wani wanda yake ya motse ko wani wanda yake mai tsutsa an ware kenan dabino ne wanda yake zababbe shine ake kira da janib sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karba sai yake ce masa a kullu tamri Khaibar hakaza yace yanzu gaba ɗayan dabino Khaibar haka yake azabe yake haka yake kikkiawa qala la wallahi ya rasulullah yace ya manzon Allah rantsuwa nake maka da Allah dabinan Khaibar ba haka ba yake gaba ɗayan sa inna lana akhuzu sa'a min hadha bisa'i wannan zababbe mukan karbi tiya daya mu bada tiya biyu na dabino wanda yake gauraye kenan wanda ake kiran shi aljam wanda akwai mai kyau da mara kyau wanda ba tsine ba mukan bada kamar tiya biyu sai a ba mu zababbe tiya guda wasa'ain bi salasa mukan ba akan ba mukan karbi tiya biyu ta dabino wanda yake zababbe kikkiawa mu bada wanda yake gauraye tiya uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa la tafal karka koma yin haka manzo Allah yace bi iljam'a bidrahi shi wanda yake gaurayen da mai kyau da mara kyau manzo Allah yace sayar da shi da kudi ma'ana ka bada shi a baka kudi kuma mabta'i bidrahi min janiban sannan kudin in an baka ka je ka sayi wanda yake zababba me yasa saboda duk dabino duk inda yake jinsi ne baya halatta a yi fifiko a cikin sa duk abin da ya shafi jinsi dai na abinci to baya halatta a yi fifiko in dai abinci ne dabino ko abinci ne a wajen su duk da cewa mu anan ba abinci bane amma a can a matsayin abinci yake duk wani abu wanda yake na abinci to ribal fadl tana shiga cikin sa baya halatta a bada mai kyau tiya daya a bada mara kyau tiya biyu ko sama da haka ko kasa da haka shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana cewa in har kana son ka samu mai kyan kenan wanda kake gani mara kyan sai ka je ka saida shi da halin sa in ka karbi kudi in yaso sai ka zuba kudin ka sai mai kyan wanda bayani ya gabata daga cikin magabata wani ya sanya a lissafa masa dangi na dabino ma'ana kala nawa ne sai da aka lissafa masa kusan kala 300 shine muka yi bayanin nan mu ma iya wanda muka sani akwai wanda yake wanda ake kiran shi kashin awaki misali irin wanda ake hukullawa da shakwala a cikin leda ake rabawa a wajen biki da ai ka san ba sa sayan mai kyau da sannan akwai wanda yake zababbe wanda ake kiran shi akwai targal sannan akwai digila to wannan duka nau'ika ne waɗanda suke na dabino to tsakanin su baya halatta a yi fifiko baya halatta shi wannan wanda ake kiran shi kashin awaki baya halatta ka bada tiya biyu a baka mai kyau tiya daya me za a yi shi wancan mara kyan sayar da shi da halin shi in ya so ka zuba kudin ka sayi mai kyau shine anan shi wannan sahabi da ya zo ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dabino kikkiawa zababbe manzon Allah sai yake tambayar shi yake cewa a kullu tamri Khaibar hakaza yanzu gaba ɗayan dabinon Khaibar haka yake da kyau sai ya rantsuwa da Allah ya ce la wallahi ya rasulallah ya ce rantsuwa nake da ubangiji na ya manzon Allah ba haka ba yake ya ce inna lana akuzu sa'a min haza ya ce wannan kikkiawa da kake gani mukan karbi tiya daya da sa'aini a matsayin mun ba da tiya biyu na wancan gauraye sai ya ce wasa'aini kikkiawan nan mukan karbi tiya biyu da salafati wato mu ba da tiya uku wanda yake gauraye maza Allah sai ya ce masa la tafal karka koma yin haka a wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ta da wannan ciniki ya ce ai maza ka je ka maida je ka ka maida kamar yadda yake cikin sahihu muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa hadha riba kenan wannan riba ce da ainihinta maza Allah ya ce farudduhu maza ku maida maza a maida wannan yana nuna mana kenan duk cinikin da aka yi in dai akwai riba a cikin shi ciniki ne wanda dole za a tada shi kamar yadda manzon Allah ya yi umarnin cewa a maida wannan dabinon ma'ana a maida kenan a karɓo wancan in ya so in an sayar da shi sannan a sayi mai kyau wannan saboda malamai sun takaita ita wannan ribal fadli akan abin da ya shafi abinci, amma abin da yake ba abinci ba ba laifi akan iya yin fifiko koda ya kasance misali kamar jinsi ɗaya. Yanzu misali tumatur da wanda yake danye da wanda yake nadalle, ya halatta ka ba da ƙwarya ɗaya wanda yake tsanwa sabon cira a baka wanda yake nadalle, wanda kawai abin da ya rage shi ne ya zagwanye, ana iya baka ƙwarya biyu. Me yasa? Saboda tumatur ba abinci ba ne ba. Duk wani abu wanda yake ba abinci ba ba laifi koda jinsi ya kadaita ana iya yin fifiko, amma abin da ya shafi abinci ba ya halatta. Shi ne muka yi bayani a nan, bayya halatta ka ba da hatsi zaɓaɓɓe tiya ɗaya a baka shibra tiya biyu. Dawa bayya halatta ka ba da kaura tiya ɗaya a baka wadda take janjara take menene a baka tiya biyu. Duk dawa dawa ce. An gane ku? Amma misali kamar hatsi da dawa ne za a yi ciniki. To anan ya halatta ka ba da tiya hatsi a baka dawa tiya biyu. Ko ka ba da tiya ɗaya ta hatsi a baka dawa tiya uku. Me yasa? Domin hatsi daban dawa daban, kowanne jinsi ne mai zaman kanshi. Shi ne annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa la taf'al, ya ce kar ka koma aikata haka. Hani ne annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, domin wannan ita ce ainihin riba wadda ake kiranta ribal fadli, kenan riba wadda take ta ƙari. In dai jinsi ya kadaita to baya halatta a yi ƙari, duk dabino dabino ne. Da mai kyau da mara kyau duk dabino ne, sai dai ka sayar da mara kyan in ya so ka sayi mai kyan da kuɗin da ka amsa. Amma bayya halatta ka ba da mara kyau tiya biyu a baka mai kyau tiya ɗaya. Shi ne ya ce masa bi'il jam'a, manzon Allah ya ce sayar da dabinan naka gauraye biddarahim, da kuɗi kenan ka ba da shi a baka kuɗi. Mabta a biddarahim janiban, sannan ka sayi kyakkyawan da kuɗin kenan ka ba da kuɗin in ya so a baka mai kyau. Babu man ba'a nakhlan qad ubbirat aw ardan mazru'atan aw bi ijara. Qala Abu Abdullah wa qala li Ibrahim akhbarana Hisham qala akhbarana Ibn Jurayj annahu qala sami'tu Ibn Abi Mulaika yukhbiru an Nafi'in mawla Ibn Umar annahu qala أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هذه الثلاث قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باء نخلا قد أبرت فثمرها للبائي إلا أن يشترط المبتاع. وتوانم بابي ريوان لكي بياني كمدا متمن دي يسير دا دبنانسا قد أبرت كما تنتنا آرغي أمبغا مسكيدلي. مسالي كيني ككي دبونا تدبينو إتا چيني ندبينو سي كسيد دسو. لفظ النخل اسم الجنسني دبينو سواء النمج كومتش. An gane ku? Shi ne ya ce man ba'a nakhlan, duk wanda ya sayar da dabinansa qad ubirat, wanda tintina an riga an buga masa kiliri. Lafazin ubirat an ciro shi ne daga at-ta'bir. Idan aka ce at-ta'bir shi ne buga kiliri, ko kuma ka kiraye shi da at-talqih. Yanda suke buga wannan kiliri, wato akan je wajen namijin dabino, idan ya fara hudo ma'ana hudar shi yana ɗiya, amma ɗiyan shi ba sa zama maga, ɗiya ne waɗanda suke kankana daga sun hudo zaka ga sun bushe zuwa wani lokaci. To in ya fara hudowa sai a je a tsaga shi kenan zicciyar dabino wadda ake kiranta jumar, sannan sai a ɗau wannan abu na jikin shi namijin dabino, sai a je macen dabino ita in ta fara kilinin sai a ɗan tsaga, sannan sai a zo sai a sa wannan abin da aka ciro daga jikin namijin dabino. Da izinin Allah sai ka ga wato matan dabino gabaɗaya sun yi ‘ya’ya kamar yadda ake buƙata. Wannan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da mutanen Madina suna yi. manzon Allah sai yake cewa menene kuke ya tarar da su jama'a suna kan itacen dabino suna buga kilili sai ya tambaye su me kuke sai suke cewa kilili ne muke sai manzon Allah ya ce ai ba sai kun wahala ba yace in ma kun bari ubangiji subhanahu wataala da kanshi yake buga ma itace kilili suka ce ya rasulullahi galibi mun saba yin haka in ba mu yi ba dabin nan ba sa ba da yaya kamar yanda ya kamata manzo Allah sai ya ce bazan hane ku ba abu ne wanda kun fi ni sani shi ku ci gaba da yin aikin ku shi buga kilidi matsayin shi halaka ne lalle ubangiji subhanahu wataala da kudurar shi yakan buga ma itace kilidi iska yake turowa daga jikin mazan itace sai ta dau wani abu sai ta je ta saka a jikin matan itacen gaba dai sai su dauki yaya shine yake cewa wa arsalna riyaha lawaqiha mu ne muke turo iska wadda take me buga ma itace kilili to anan su yanda suka saba kenan shi namijin da bina idan yayo hudan wannan sai su je su yanku idan suka yanka sai su je matayen da bina sai a ringa tsagawa in sun dan buga kilili sai a ringa tsagawa in sun fara kenan hudo yaya sai a dan tsaga sai a sa wannan abinda aka ciro daga jikin namijin da bina da izinin Allah sai ka gani sun ba da yaya kamar yanda ake bukata shine ake kira at-ta'bir ko kuma ka kiraye shi at-tarke shi ne yace man ba anaklan duk wanda ya sayar da dabinnai kad ubirat wanda tintina an buga musu kilili aw ardan ko mutun ya sayar da gonar shi mazru'atan wanda an shuke ta ka riga ka shuka gona sannan ka bukaci kudi aka yi ciniki ka sayar da wannan gona aw bi ijarati wato ko kuma wato da wata ijara misali mutum ne ka dauke shi aiki ya gama aikin me zaka biya shi zaka biya shi da wasu itacen ka na dabino waɗannan itace kuma ka riga ka buga musu kilili wanda su ne zaka bashi a madadin aikin da ya maka ko kuma zaka bashi gona gonar kuma alhali ka riga ka shirke ta to shi ne anan ya'yan dabinan nawa ne ne ko kuma gonar da aka shuke amfanin in ya fito nawa ne ne shine kenan anan zamu ga amsar wannan tambaya shine nan malam sai yazo mana da wato hadisi na Nafi yake cewa ayyuma naqli yace duk dabinan da bi aka sayar da shi kadu ubirat wanda tintina an buga masa kilili sannan aka zo aka yi ciniki aka sai da wannan dabino lam yuzkari thamar amma ba a yi bayani game da ƴaƴan dabinan nawa ne ne yace fa thamar lillazi abraha ƴaƴan dabinan sun tabbata wato ga wanda ya buga masa kilili kenan wanda ya sayar da wannan dabino ƴaƴan nashi ne kenan in sun yi shi zai zo ya yanka in ya yanka shi kenan sai ya bar ma kuma wanda ya sayar masa iccen dabino sai ya ce wa kazalika al-abdu haka nan mutumin da aka yi ciniki ya sayi bawa idan ka sayi bawa to duk dukiyar abinda bawan ya mallaka to na mai gidan shi ne an gane ku iya kawa wannan bawa zai meka maka shi daga rigar shi sai wandan shi amma duk wani abu wanda za a lissafa shi dukiya shi mai gidan shi wanda ya sayar maka bawan shi ne yake da mallakar wannan ba naka bane kai da ka saya sai ya ce wal harf haka nan gona kenan in ka sayi gona bayan an shirke ta to kasa ka saya shukar da aka yi ba ta ka bace ta wanda ya saida maka ne kenan sai wannan shuka in ta huto ta yi ya yanke sannan in ya so kenan zai bar maka wannan gona shine ya ce samma la gona fi'un hadhihi thalatha nafi wato ya ambata kenan waɗannan abubuwa guda uku kenan da binnai waɗanda aka buga musu kilili da bawa sannan kuma da gona kenan mutumin da ya sayi dabino wanda aka buga masa kilili ƴaƴan itace ƴaƴan dabinan na wanda ya sayar da haka in mutum ya sayi bawa bawan yana da dukiya dukiyar ta wanda ya sayi da bawan ne ba ta wanda ya saya ba in dai ba a riga aka ambata ba a wajen cinikin sai ya ce wal har haka nan gona in mutum ya saya bayan an shirke ta to amfanin gonan na wanda ya saida ne ba na wanda ya saya ba shine anan Nafi sai ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ba anaklan kad ubirat manzon Allah yace duk wanda ya sayar da dabino wanda hakika an buga ma dabinan kilili manzon Allah yace fa samaru halil bai ya'yan dabinon na wanda ya saida ne kenan kai da kasa ya iccen dabino kasa ya amma ya'yan ba naka bane ba me yasa saboda tuntuna an buga masa kilimi maza Allah yace illa an yashtari dal mubta sai dai in shi mai sayen yayi sharadi to ni fa dabinon nan da zan saya har ya'yan da suke jiki in yayi sharadi har ya'yan to wannan shi dole za a tabbata akan wannan sharadi kenan da dabinon da ya'yan duka nashi ne ko lokacin da zaka sayi bawa sai kace to ni fa har abin da yayi mallaka gaba daya na saya to anan sai ayi ciniki in ka ambata shi mai bawan ya yarda ya amince to duk abin da bawan ya mallaka naka ne haka bayan an shirke gona anan in zaka sayi gonar kana iya sharadin to har shukar da take ciki to ba laifi bane to wani yakan iya cewa anan to dabinon da nashi bata bayyana ba bayan kuma shari'a ta yi hanin cewa a sayar da ƴaƴan itace kafin nunarsu ta bayyana anan an sayar da dabinon iccen dabinon asalin dabinon ne aka saida ashe ƴaƴan anan su matsayinsu masu biya ne anan ya halatta kenan kenan in har dabinon da ƴaƴan gaba ɗaya za a saida ko da nunarsu bata bayyana ba wannan ya halatta haka nan gona da aka shuke ta ko da shukar bata riga bata fito in dai an riga an shuke ta in ka yi sharadi to har shukar gaba ɗaya ta kace kai da ka saya amma in dai baka yi sharadi ba to shukar ta mai gona ce shine anan yace illa an yashtari dal mubta sai dai idan mai cinikin mai sayan wato yayi sharadi dan haka anan yana halatta duk wani ciniki duk wani sharadi wanda baya suka game da ingancin ciniki wannan ba laifi bane akan yi wannan sharadi misali kai ne zaka sayi gida kana iya cewa to ga gidan nan da zan saya duk kayan da yake ciki har su za a yi ciniki komai kai ka fita da shi gidan gaba ɗaya da abin da yake cikin shi na saya to anan in kuka yi ciniki ya sayar maka wannan ya halatta amma in dai ba ku yi sharadi ba to anan dole duk wani abu wanda yake naka a cikin gidan zaka kwashe shi amma duk abin da an san mai biya ne ga gida to baka da ƴancin da zaka hudda yanzu misali kamar ƙauraye da tagogi da wata tsani tsawon wannan tsani da za a yi ma'ana na hawa sama matattakara da za a yi da sauransu waɗannan ba maganar in ka saida ma mutum gida ka zo ka hudda ƙauraye da tagogi wannan baya halatta saboda wannan masu biya ne ga gida amma misali wasu abubuwa naka da ka zo ka sa ko wata installation da aka yi ba maganar duka ka hudda da wasu amfullika da wannan ba maganar a hudda kenan duk waɗannan abubuwa da ka sa abubuwa ne masu biya ga gida kenan wannan ba maganar a fitar da su anan sai in ka ma shi wanda ya saya sharadi to banda kaza banda kaza banda kaza fa zan fitar da su to anan in kun yi sharadi tsakankanin shi zan sayar maka gidan nan amma banda ƙauraye banda kaza banda kaza in ya yarda ya amince to wannan ba laifi kana iya hudda kayanka to haka shi ma mai gona lokacin da ya sayar da ƴaƴan ita ya sayar da ƴaƴan itace kaga yana da halaccin ya toge wani abu ya ce to banda bangare kaza banda kaza kenan wannan na ware shi to wannan duka ba laifi amma anan duk lokacin da ka sayar ma mutum itace bayan an buga musu kidili ko gona bayan an shirke ta ko bawa wanda yana da dukiya in dai shi mai saya bai yi bayani ba yayi sharadin cewa har ƴaƴan itacen nan ko kuma har shukar da take gonan nan ko kuma har abin da wannan bawa ya mallaka to in dai bai yi wannan sharadi to duk abin da yake na dukiyar wannan bawa ko ƴaƴan itacen dabinon ko kuma gonar da aka shukar da take cikin gonar ta wanda ya sayar ne ba wanda ya saya ba shine kenan anan shi na fiye zo mana da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man ba a nakla duk wanda ya sayar da dabino al-ubdirat wanda tabbas an buga masa kidili manzon Allah yace fa samaru halil bai yace ƴaƴan itacen na wanda ya saida ne illa an yashtar da mubta manzon Allah yace sai dai idan mai sayan wato yayi sharadi in yayi sharadi to wannan ba laifi bane ba kenan anan sai a mallaka masa gaba daya babu bai izzar ibi qa'ami kaila qala haddathana qutayba qala haddathana al-lays wa ibn sa'ad al-fahmi al-misri an-nafi an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائضه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل بكيل طعام ونهى عن ذلك كله. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin sayar da shuka da abinci wanda yake aunanne. Misali, kai ne ka shirke gona ta fito ta yi kyau, sai mutum ya zo ya ce nawa za ka sayar min da amfanin gonan nan naka, ma'ana hatsin nan da ka shuka, tiya nawa zan baka, bahu nawa zan baka ka bar min shi. Shin ya halatta a yi wannan ciniki ko bai halatta ba? A nan kenan, misali hatsin ya yi kai gaya, ka zo ka ce masa nawa zan baka kenan ka sayar min da wannan amfanin gonarka. Kai ka auno hatsi a rumbu ka bashi, in ya so kuma wannan hatsi da ka ga ya fito, ma'ana ya sayar maka shi. Shi ne a nan malam ya zo mana da hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yarda, yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil muzabana. Yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da ciniki na muzabana. Me ake nihi da ciniki na muzabana? Shine yace an yabi a samara haidihi, shine mutum da ya kasayar da wato maga ta gonarsa in kana nakhlan, ya sayar da ƴaƴan itacen gonarsa in kana nakhlan, inda bino ne. Yace bi tamrin kaila, ya sayar da wannan maga da dabino wanda yake aunanne. Bushashe kenan, gaya aunanne ne, ka zo ka tarar da gonar mutum ta dabino, ka gama ga ta fito ta yi kyau, sai ka ce masa nawa za ka sayar min da wannan maga, tiya nawa zan baka ta dabino. To wannan baya halatta, sawa'an nunar wannan dabino ta bayyana ko bata bayyana ba, kwata-kwata baya halatta a sayar da kenan maga da dabino wanda yake bushashe, ko da nunar shi ta bayyana. Domin tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ita wannan maga idan an yanke ta in ta bushe, shin takan ja baya ta ragu ko kuma ba ta ja da baya? Suka ce ya Rasulullahi yakan dan ja da baya ya ragu. Manzon Allah yace to baya halatta. To shine anan ya fassara mana me ake nihi da muzabana shi Ibnu Umar, domin lafazin al-muzabana kamar yanda bayani ya gabata an ciro shi ne daga az-zabn. In aka ce az-zabn, wato shine hangaza kenan, ka tunguji mutum. Me yasa? Saboda kowa yana famar hangazar dan uwansa. Kai kaya baka bushashen dabino, yana tsammanin cewa abinda zai yanka ya wuce abinda kinan ya baka. Kai abinda ka amsa, kana ganin kai ma ya wuce abinda shi zai amsa, saboda hashashi ne aka zo akai. To shine sai ya ce an yabi a samar haidi, wato shine mutum da ya kasayar da ƴaƴan itacen gonarsa in kana nakalan, in har gonar dabino ce, kenan ya sayar da magar bi tamrin kaila da dabino wanda yake aunanne. A zo a yi hashashi, yanzu gonar nan wannan dabino ya kai tiya nawa? Ya kai tiya 500. A ba zai wuce ba 530, a ko kuma ba zai kasa da haka, sai a zo a yi ciniki a dandance, to zan baka tiya 500 ta dabino kenan ka bar mun shi. To wannan baya halatta. Shi ne sai ya ce wa in kana karman, in kwa ya kasance inabi ne kenan, gonar ta kasance inabi ne, an yabi abu bi zabibin kaila, shi ne da zai sayar da wannan inabi nashi da zabibu wanda yake aunanne. Zabib asali inabi ne, inabi kenan shi ne reza, in an dan shanya shi ya bushe yakan motse sai ya zamanto kaman kwaro haka. To shi ne ake kiran shi zabibu, domin suna auna shi tiya-tiya. To shi ne galibi sukan zo a wannan lokaci, sai mutum ya bada zabibu a bashi wato ina kenan, yana ɗanyen shi da ruwan shi a ciki. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tambaya cewa in ya bushe wannan yakan ja da baya, manzon Allah ya ce to baya halatta, domin ya sa jinsi ɗaya ne, kuma an samu fifiko, fifiko a cikin jinsi ɗaya baya halatta. Di yanda za a yi, misali hashashi aka yi, wannan ya yi tiya 12, to in baka tiya 10 wanda yake bushashe, duk yanda za a yi sai an samu bambanci, wani sai ya dara wani. In ma abinda na bada ko kuma abinda ni zan karba, kenan zai zamanto ya dara abinda na bada. To in dai jinsi ɗaya ne, baya halatta a yi fifiko, sai dai a yi daidai wa daida. Shi kuma kaga wannan yana ɗanye, wannan yana bushashe, sanin cewa sun yi daidai, wannan abu ne wanda yake na gaibu, ba wanda ya sani banda Allah. sai ya ce wa in kana zar'an, in ko ya kasance wata shuka ce kamar hatsi ne an shuka ya fitar da kai, sawa'an ne na shi ta bayyana ko kuma bata bayyana ba, to baya halatta an yabi abu ya sayar da wannan abin da ya shuka bi kai da ba'amin, ma'ana da abinci a wannan ne. Kaga gona ce ta hatsi, hatsin ya riga ya fitar da kai, in zo in ce kana buƙatar mu yi ciniki in baka buhu goma ka bar mu amfanin gonar ka in yanka, to baya halatta. Me yasa? Saboda wannan an riga an san adadin shi a wannan ne, abinda za a yanka mai yiwuwa ya dara buhu goma, mai yiwuwa ya kasa kaiwa, kuma ga yado hatsi ne shi kuma abu in ya zaman to jinsi ɗaya ne baya halatta a yi fifiko, dole ne in ciniki za a yi ya zaman to daidai wa daidai. Shine sai ya ce wana ha an zalika kullihi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi hani a sayar da wannan gaba daya, an gane ko yayi hani kenan an zalika kullihi game da dukkan waɗannan nau'i na ciniki, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani. Yanzu misali ita gonar nan ta hatsi, na riga na shuke gona hatsi ya hudu, ko da bai hudda kai ba, wannan gona bayya halatta in zo in ce tiya nawa zan baka ka bar mun wannan hatsi na gona. Kaga wannan ya zama an sayar da abu wanda yake sananne, da abu wanda yake aljahilci kenan, a samu ba a samu ba, in an samu gurgudan shi nawa. Amma anan in kuɗi ne ina iya zuba kuɗi in sayi wannan abinci, an gane ko, ina iya zuba kuɗi in saya, amma in zo in saye shi da abinci wanda yake kwatancin sa, to wannan baya halatta. باب بيع النخل بأصله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها وللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da sayar da dabino gaba ɗayansa kenan, gaba ɗayan asalin dabinon ka sayar ma da mutum, shin ya halatta ko bai halatta ba? Wannan ya halatta, shine malam ya zo mana da dalilin da yake tabbatar da halaccin haka. Kana iya sayar da itacen dabinon ka, ba dabino ba, duk wani abin da ake shukawa itace ne ko mene ne kana iya sayar da su. Shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ayyu mamri'in abbara nakhlan, manzon Allah yace duk mutumin da ya buga ma dabino kididi kuma ba a aslaha, sannan ya sayar da dabinon gaba ɗayan sa, ya sayar ma mutum, manzon Allah yace falil ladhi abbara, na ga wanda ya buga kididin samarun nakali, ma'ana ƴaƴan itacen dabinon, in bayan ka buga kididi ka sayar ma mutum asalin dabinon gaba ɗaya, manzon Allah yace to kai da ka buga kididi ƴaƴan dabinon naka ne. Sai ya ce illa an yi shartal mubta, manzon Allah ya ce sai dai idan shi mai sayan wato ya yi sharadi ce cewa ni fa har ƴaƴan na saya, in ka yarda ka amince sai ka sayar masa, in baka yarda ba sai ka ce a'a ni iccen dabinon kadai nake nihin in sayar maka. Kenan in ka sayar masa, in dai ba a yi magana bai yi sharadi ba, to kai da ka buga kididan kai za ka yanki ƴaƴan dabinon. Amma in ya maganta cewa shi har ƴaƴan ya saya, in ka yarda ka amince ka sayar masa, to akan wannan sharadi za a tabbata ya sayi wannan dabino da ƴaƴan gaba ɗaya nashi ne. Kenan wannan shine yake nuna mana halaccin mutum ya sayar da wato iccen dabino gaba ɗaya, bai takaita ba akan iccen dabino, dukkan wasu itace da ake dasawa ko shuka da ake shukawa ya halatta mutum ya sayar da ita. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.